سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin huwacewarsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta Litinin, yau 26 ne ko a watan Jumadal Ula shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sake haduwa don darasin da muke yi cikin wannan littafi na Tazkiyatun Nufus. Muna roƙon Allah ta'ala ya muna muwafaka. Mun tsaya cikin bayanan da ake mana na wasu abubuwa guda huɗu waɗanda aka ambata, ko wasu abubuwa kai da aka ambata a matsayin su ne zuciya take samun yin kalaci da shi, take samun rayuwa. Kamar yadda abinci yake ga jiki, muhimmancinsa da darurarsa, haka nan waɗannan ababe su ma suke ga zuciya. Duk lokacin da zuciya ta rasa su, to wannan zuciya za ta gamu da jinya, jinyar da zai iya kaiwa ta mace. Mun san al-qalbul mayyit kuma ita ce zuciya wacce ba ta ɗaukan gaskiya, ba ta ganin gaskiya, ba ta tsinkayen gaskiya, ba ta kirdadonsa. Allah ka shirar da mu. To malam ya ambaci daga ciki abu na uku da ya ambata shi ne addu’a. Da farko an ambaci zikirullahi, haka ne ko? Ko na biyu ne? Sai aka ambaci wato addu’a’u, aka ambaci al-istighfar a matsayin na biyu, sai aka ambaci addu’a’u a matsayin na uku. To bayanin da ya gabata na addu’a da umarnin da Allah subhanahu wa ta’ala ya yi game da ita, da kasantuwarta kuma ibada ce, ba shi tana da waɗansu ladubba da ake so a kiyaye. Kamar yadda muka ambata a darasin da ya gabata, akwai bambanci tsakanin fata da kuma addu’a. Wani lokaci mutum zai yi zaton ya yi addu’a ne alhali fata ya yi. Ita addu’a tana da waɗansu ladubba da ake son kiyayewa. Kafin addu’a ta zama addu’a, ana fatan ta zamanto makabula. Don haka malam ya ce adabu du'a, ladubba na ita addu'a ɗin, an ya tarassada li du'a'ihi al-awqati sharifa, yana daga cikin ladubba na addu'a. Mutum ya kange ma addu'arsa waɗansu lokata masu daraja. Wato abin da ka bashi muhimmanci, to kana keɓe masa lokaci wanda yake mai tsada, mai daraja. To a cikin lokata, akwai waɗansu lokata waɗanda nassi ya ambaci cewa suna da daraja, suna da ƙima. Lokata ne kuma waɗanda ana amsar addu’a a cikinsu. To ana son mutum ya kange ma addu’arsa irin waɗannan lokata, ma’ana ya harare su. Waɗannan al’auƙatu sharifa ya ce ka yaumi arafa ta minas sana, kamar a cikin shekara akwai ranar arafa. Ya tabbata cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci irin gafara da Allah subhanahu wa ta’ala yake wa bayansa a wannan rana ta arafa, wanda shaitan yake samun takaici a dalilinsa. Addu’a da Allah subhanahu wa ta’ala yake ma bayinsa, irin wadda hatta mala’ikun Allah subhanahu wa ta’ala yana ba su sha’awa. Tunawa kamar ranar arfa, musamman ga wanda yake aikin hajji, ana so ya amfani da wannan lokaci, wannan wunin nasa, domin kusata zuwa ga Allah subhanahu wa ta’ala. Ya ɓangaren da nau’o’in addu’o’insa a wannan rana, kamar yadda ake umarni kuma annabi ya yi aiwatar. To wanda ba aikin hajji yake ba, shi ma ana fatan yana azumi, ya yi amfani da wannan rana domin yawaita yin addu’o’i, domin wuni ne wanda sau ɗaya ake samun sa a shekara. Wa Ramadan min al-ashhur, a cikin watanni kuma yana da Ramadan guda 12 idan Allah ta'ala ya rayar da shi. Mana a cikin watanni kan yana da Ramadan, yana da Ramadan a matsayin sa na wata, a cikin watanni 12 yana da Ramadan a matsayin sa na wata gaba daya. Ita arfa kwana ɗaya ne yake kewayowa, wannan kuma watan ne ɗungurungun, a cikin watanni 12 mutum yake da shi. Don haka wanda Allah ta'ala ya kai shi zuwa ga Ramadan ya iya bakin kokarinsa wajen addu'a. Shi yasa ka har Annabi sallallahu alaihi wasallama yace an tursasa hancin wanda zai riski Ramadan kuma bai yi abin da zai bashi tagomashi a wajen Ubangiji ya samu gafarar Allah ba. Wa yawmil jumu'ati min al-asbu', da kuma ranar jumu'a daga cikin mako mako. A kowane mako jumu'a tana zuwa. A cikin jumu'an nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa fi sa'atun, akwai wata sa'a dan lokaci wanda mutum baya tsayawa yana ibadar Allah, yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, face Allah ya amsa masa. Don haka ana amsa a wannan rana, a wannan lokaci. To ana so mutum ya ribaci wannan rana ta Juma'a wajen yawaita yin addu'o'i, musamman lokacin da malamai suka farajjahawa. Ana tsammanin shi ne, duk da cewa Annabi bai bayyana shi ba kamar Lailatul Qadr, an bar shi mabhami domin mutane su yi ta kokari wajen kirdado. To haka nan ita ma ranar Juma'a ba ayyana maka asalin lokacin ba, amma abinda malamai suka farin jayarwa shine bayan sallar asar kafin faduwar rana. Wallahu a'lam. Wa waqti sahar min al-layl, haka nan lokacin asuba, cikin dare, asubahi ta yi kusa. In ka ji zakara ya yi cara, to asubahi ta yi kusa, yana maka ishara ne cewa wato ɓangaren dare na ƙarshen nan ya zo. Shi zakara ya ɗan baiwa ne. Don haka in ka yi zakara ya fara wannan caran, to wannan lokacin ne ya gabato, wannan lokacin ne ya yi, to sai ka farka, sai ka soma yin ibada, kana addu'o'inka. To irin waɗannan lokuta ana son mutum ya kirdadon su. Allah ya ba mu dacewa. Sannan malam ya sake cewa an ya ga tanimal ahwala sharifa, bayan lokuta da aka ayyana ko aka ba da misalai, ana so har ilo mutum ya ribaci yanayi ma. Yanayi wanda yake zuwa a cikin zai iya zuwa sau da yawa, a wuni zai iya zuwa sau da yawa, a mako ba a taskance yake da rana ba, yanayi ne. Al-ahwala sharifa, yanayi wanda yake mai daraja. To irin wannan yanayin shi ma ana so mutum ya ribace shi wajen yin addu'o'i a lokacin. Ka nuzulul matar, kamar lokacin da ruwa yake sauka. Lokacin da ruwa yake sauka yana daga cikin irin lokutan da ake son a yi addu’a. Misali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu’a wacce aka same ta dangane da ya ta’allaka da ruwa. Duk lokacin da ya ga hadari ruwa ya fara zuba sai ce Allahumma sayyiban nafi'a. Kaga yana cikin addu’ar da Annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam. Kuma an samu dangane da ruwa da ya yawaita ya ce Allahumma hawalaina wala alaina. Kaga lokacin ruwa ne Annabi wannan addu'a. Sannan ya tabbata har ilau cikin wani hadisi wanda aka samu daga Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi, Imam Hakim ya kawo cikin Mustadrak Albani ya inganta shi cikin Sahih at-Targhib, Annabi na cewa fintani ma turaddani addu'a'u inda nida wa tahta al-matar, abubuwa guda biyu ba a maida su. Addu'ar da za ka yi wato lokacin da aka kira sallah, inda nida addu'a inda nida kage yanzu mun ƙara samun wani lokaci mai daraja lokacin kiran sallah wa inda al-matar wa tahta al-matar kamar yadda yake cikin hadisi da kuma karkashin ruwan sama ma'ana lokacin da ake ruwan sama ana so mutum yayi addu'a Nabi sallallahu alaihi wasallama akwai ayyanannun addu'o'i kamar misali Allahumma hawalaina wa la alaina da ya ambata ko kuma Allahumma sayyiban nafi'an a duk lokacin da ya ga hadirin mai ƙarfi Nabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wannan addu'a wani lokaci ma yace jafa ala rukbatayhi Annabi yakan gurfana akan gwiwayensa sai ya addu'a An samu hadisi daga Abdullah ibn Zubair Hadisi ne shi ma wanda yake Hassan Tabarani ne ya rawaito shi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yaji cida irin rugugin nan in yaji irin wannan ƙara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tsarkake ubangiji ya girmama shi Annabi yakan ce subhanalladhi yusabbihu wa'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifati don haka lokacin da ake ruwan sama ba hira za a yi ta yi ko ana wasu abubuwa ba a'a dukufa wajen addu'a wa zahafi suhufi fi sabilillah da kuma lokacin da aka samu runcaɗewan safu safu ya yi azzahafu shi ne gashin yaƙi shi ne azzahafu Allah ta'ala ya ce Ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu idza laqitum alladhina kafaru zahfan na'am surat al-anfal ko idza laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar to az-zahf yana nufi runcaɗe yaki to a lokacin da yaki ya runcaɗe ana so mutum ya addu'a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi ko manzon Allah ya sunnanta musu haka wahala sujud kaga wannan yanayi ne da yake bujirowa zai iya zuwa a kowane lokaci wahala sujud da kuma yanayin sujuda in kana cikin sallah kaga shi ma yanayi ne li hadith abi hurairata radiyallahu anhu saboda hadithin Abu Hurairah Allah ya yarda da shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru min ad-du'a Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi mafi kusacin lokacin da bawa yake ga ubangijinsa ai ubangiji ta'ala yana so bawa ya kankan da kansa gaba gare shi wace kaskantarwa ce ta wuce kai sujuda goshinka da hancinka yana kan kasa ai gayar kaskantarwa ke lokacin da bawa ya irin wannan yana mai halarto da girman ubangiji a zuciyarsa to lalle ya kusaci ubangijinsa annabi ya ambace shi shine ma ya kukusaci kaga ya kawo shi da af'ala tafdil a nuna cewa wasu lokutan ma da ibadodin da zaka yi kana da kusaci da ubangijinka kuma ba halin kana ibada ba kana da kusaci da ubangijinka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun kaga Allah ya ce ina kusa da bayinsa to amma nan kaga sai aka ce lokacin da shi bawa ya fi kusa da ubangijinsa ba cewa aka ce lokacin da ubangiji ya fi kusa da bawa ba saboda shi ubangiji a kowane lokaci yana kusa da bawansa fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib shi a kowane lokaci yana kusa da bawansa bawan ne yake nesantar da kansa da ubangijinsa ko kuma ya kusatar da kansa ga ubangijinsa to daga cikin lokacin da bawa ya zabi ya kusatar da kansa ga ubangijinsa to babu kamar sujuda dan haka ya fi kusa da Allah lokacin da yake cikin sujuda don haka annabi ya ce fa akthiru min addu'a to ka yawaita addu'a ka kaddara yanzu misali a ce government house ne his excellency sai ya baka audience aka ce kar kowa ya hana ka, aka ce chief protocol officer ya kai ka, ga kaga his excellency ka zo dab da dab ga kujerarsa ga taka, ce me ne nake tafi da kai, ya kake tsammani za ka yi ta tunawa wasu abubuwa ko pension babban ka da ba a biya ba, a waɗansu abubuwa duk za ka yi ta ambata ba za ka yanke ba. Sai lokacin da ya gaji ya ce to maza a fita da kai, an ji bayaninka. To balle Ubangiji ko mamallakin kowa sama da ƙasa, to kaga a wannan lokaci bawa sai ya dage wajen roƙo. Shi saka ya ce fa akthiru min addu'a, a wata riwaya ya ce fajtahidu fi addu'a fa qaminun an yustajaba lakum, ku dage wajen addu'a. Fa qaminun ay haqiqun, lalle ne za a amsa muku. To lokacin da bawa yake cikin sujuda tsawaitata, a garto da girman Ubangiji ka roƙe shi min khairai dunya wal akhirah, to wannan yana daga cikin lokata waɗanda ko ba lokata ba yanayi, mun ji lokata ko yana daga cikin yanayi wanda bawa yake kusa da Ubangijinsa ake so ya ribata wajen yin addu'o'i. وكذلك بين الاذان والاقامه, هكذا tsakanin wato kira sallah da iqama, ladan ya kira sallah kafin kuma ayi iqama a tada sallah, wannan lokata shi ma yana daga cikin lokata ko yana daga cikin yanayi wanda ake so bawa ya ribace shi wajen yin addu'a. Da kaulin sallallahu alaihi wasallam, saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد. الدعاء da ake a tsakanin kiran sallah da iqama ba a maidata. Wadannan duba lokata ne yanzu ake gaya mana, da kuma yanayi wanda ake so mutum ya ribata, domin idan yazo zai addu'a a bisa tsarin da ake son a yi ta, to ga wasu lokata tukunna da aka tallata masa waɗanda zai ribata da su. Kaga wancan da aka ambata mana waqtas sahar, hadithi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ambata cewa Ubangiji yana sauka bisan duniya, wanda sauka ne na Ubangiji ba mu sani ba, saukan da ya dace da buwayarsa da ɗaukakarsa, shi ne ya sanya ya na manƙarinsa yake. Kuma a wannan lokaci Allah ta'ala ya kan yi shela ga mutane da bayinsa, wanda yake neman gafara, wanda yake neman buƙata, Ubangiji ya masa. To shi yasa yana daga cikin lokuta wanda ake ribatarsa. To wancan hadithi da muka ji, addu'a bainal adhani wal iqamati la yuraddu, Imam at-Tirmidhi ne ya rawaito wa hassana, kuma ya ce hadithi ne wanda yake hasan, bal mala yace sahihun ne ma. Sannan daga cikin wannan ladubba, an yajzima bi du'a, mutum ya san addu'ar yake yi da gaske, ba wai kawai wasa harce yake ba, a'a addu'ar ce ka halarto da gaske addu'ar kake yi. Kaga wannan ana son zuciyar mutum kenan ta zamanto ta halarto da girman Ubangiji, kuma ya nuna maraicewa ga Allah, sannan kuma ya nuna buƙata ɗin, domin Ubangiji yana so a nuna masa buƙata, kuma Allah yana son ka nace masa da addu'a, ka nace masa da roƙo, Allah na son haka. To don haka shine mutum ake so aljazm, wato kai abu da gaske, kayi addu'a da gaske, an yajzima bi du'a, yayi addu'a da gaske, wa yuqinu bil ijaba, kuma ya samu tabbacin an karba. Kan lokacin da mutum yake addu'a ya raba wuta, daga to ba dai mai ribar kafa in an samu, in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba shadda, a'a kayi addu'ar kawai da yaqinin cewa Allah ya karba. Allah ne bai ambata mana
wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangijin ku yace ku roke ni zan ansa muku, wa man asdaqu min allahi qila, inna allaha la yukhlifu al mi'ad, wa yake allah zance ne kin allah bai saba alkawari tun da ya fada hakan ne to don akarka raba wuta ka san babban abin da yake damun mushakka akan abu. Yanzu misali mutum rashin lafiya na damunsa, za a iya kai shi asibiti an jaraba magani an jaraba magani ba a gano jinyar ba ko ba yayi amfani ba, sai aka ce akwai wani gogaggen likita waje kaza, an san shi kwararre ne, ba a kai ka wajensa, sai a kai mutum wajensa, shi kuma sai ya bincika sai ya gane jinyar, sai ya rubuta magani ba irin na baya ba, yanzu magani ne mai kyau mai inganci na babban kamfani, sai ba ka ce ga wannan aje a sha. Irin abin da mutum zai ji a ransa, fata da kuma wani gamsuwa da zai ji a ransa cewa in ya sha maganin nan za a samu waraka, domin wani ma an kawo shi wajen wannan likitan, an rubuta masa irin wannan magunguna, an samu waraka, to sai ga mutum ya samu gamsuwa, baya rabawa. Har ma in ba a samu waraka bane, sai kuma ya shiga mamaki wani, to ya za ka ba da yaƙini a maganin da likita zai rubuta maka, shi da bai mallaki cuta da waraka ba, Allah shi ne mallaki cuta da waraka. Wa idza marittu fa huwa yashfi, shi ne kadai mai warkarwa, Allah kenan. To yaushe za ka samu tabbaci yaƙini akan magani da likita zai rubuta ba, amma addu'a kuma ba za ka san yaƙini akan ta ba. Ashe kenan addu'ar taka dama, ita ma irin tamam maganin da aka yi ne a sabon gari ko a cikin shago. To don haka ana so mutum ya sami yaqini wa yuqinu bil ijaba, yana cikin sharuɗan addu'a, duk lokacin da zaka roƙi Ubangiji to lalle ka samu tabbacin karɓuwa. Kuma ka sani fa nan duk bayanan har mu je ƙarshen ma duk takaita bayanai akan addu'a, yana daga cikin ladabban addu'a na yaqinin nan, wato kada kuma ka roƙi abin da ka san cewa ba zai yiwu ba. Misali yanzu ka zo ka dage kana addu'a, ya Allah 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 ka san zama sarkin katago, kuma kai dan talakawa ne, ai ka ka baro ta ko kace ai an ce yaqini abin nan, qul wallahi wa antum muqinuna bil ijaba, to sai kai addu'ar da kasancewan za ta yi. Wa yuqinu bil ijaba qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqulanna ahadukum allahumma ighfir li in shi'ta allahumma irhamni in shi'ta li'adima al mas'ala fa innahu la mustakraha lahu. Muttafaqun alayhi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin da Imam Bukhari ya kawo shi a Kitab at-Tauhid, Muslim ya kawo shi a cikin Adh-Dhikr wa Ad-Du'a, yana cewa la yaqulanna ahadukum, kada ɗayanku in zai addu'a ya ce allahumma ighfir li in shi'ta allahumma irhamni in shi'ta, kar mutum ya faɗa haka. To ya Allah in ka so ka mun rahama, ya Allah in ka so ka gafarta mun, ka raba wuta ke bai aljazmu bid du'a'i ba, in zaka roƙa roƙa kai tsaye. Kamar misali ya ce to in dai an dan samu hali to ba a yi ma Allah haka, dan adam ne zaka masa haka, ce in an samu hali Ubangiji roƙe shi dan yana da shi in abundance, kuma yana da ikon badawa, kuma shi ne isasshe, dan haka shi in zaka roƙe shi abu ka roƙe shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu in zaka roƙi aljanna wajen Allah ka roƙe aljannatul firdaus, kar ka ga cewa wai Allah ba zai iya saka ba, amma dama kai musulmi ne kana da imani kana bin Allah gurgurdan istida'arka, roki aljanna firdausin Allah zai iya saka ciki. dan mallakarsa ce ikon sa ne mutun zai shi yana daga cikin sifa ta Allah kenan ai alhamid alhamid wato mai godiya ko mun karantar abin da bawan sa yayi ubangiji ta'ala sai ya bashi lada sama da abin da ba a tsammani a karamin aikin da bawa zai me yasa saboda ya bi umarnin Allah sai Allah ya gode masa akan wannan shi yasa ka karuwa da ta shayar da kare sai Allah ya sa ta aljanna karuwa ta shayar da kare sai Allah ya sa ta aljanna to don haka kada ka raina kada ka ga girman abin da zaka roka Allah ya fi wannan din girma to shine yace li azim al mas'ala mutum yayi roko da tabbas فإنه لا مستكره له دون بان يتلس ده الله بل أنت ناكت شيء إن شئت ما أفضل هذا كومت يجي أيك تلي في كمينا سنتوبة يا رب أتاك كما الله بزي يكي مصر الله ما يكي واني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito daga abu hurairah ta Allah ya yarda da shi yana daga cikin ladubba na addu'a an yakuna ala tahara mustaqbil al qibla wa yukarriru du'a thalatha rawahu muslim wannan ba lafazin hadisi bane mun gane ya kawo maka bayani ne sai madogara da wannan hadisi an yakuna ala tahara yana daga cikin mandubai ababe masu kyau malamai sun kai kawo akan wannan mas'ala amma dai ahsanul aqwal shine mandubi ne abin da yake mustahabbi an fuso mutum in zai roƙi ubangiji ya kasance yana cikin tsarki domin lokacin da kake cikin alwala to shine kana cikin wato ahsanu hay'a tsari mafi kyau shi yasa ka sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya saba duk lokacin da ko da bukata ce yayi to sai ya saki alwala sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama su ma suka yi haka Bilal ibn Rabah yana yin haka har annabi ya ji takunta kalminsa cikin aljanna ya tambaya sai aka ce masa Bilal ne annabi sai ya tambayi Bilal ya ce naji tafiyarka cikin aljanna me yake kai wannan matsayi Bilal ka san su ba masu bankama bane bai faɗi komai ba sai ce to ya manzon Allah yayin da na san duk lokacin da nayi alwala nake tajdidin alwalata nake yin sallah abinda Allah ya sawwaka na sallata sai Annabi ya ce masa to wannan ne huwa zak to abinda aka ambata shi Bilal duk lokacin da alwalarsa ta lalace to zai sake wata kuma in ya sake alwalarsa zai kuma yi nafila shi saka shekul islam ya ce ita ma tana daga cikin zawatul asbah wato annafilatu inda alwudu ko a wani lokaci ne ko da waqtul munhi an annafilatul mutlaqa ne to an fi so mutum ya zan a bisa tsarki ala tahara yanzu kaddara ba dai in sake bada bayani da his excellency ka san sun zama gagaraba daune yanzu idan his excellency ya baka audience Alai Jaminu na san dai ba za ka je da shirt din nan ba za a je a dan sake gyarawa ko ko ba ka bane to kage yanzu ubangiji za ka je ka roka kuma shi yace maka ma yace ka roke shi shi cewa ce roke nin kuma zan maka to ashe ko in zaka roke shi yana da kyau sai kai tsari mai kyau yana daga cikin tsari mai kyau kai alwala in baka yi ba laifi ba addu'a ka za a ki karfa ba dan baka yi alwala ba amma yana daga cikin mandubai ababe ne wanda yake mai kyau ladabi ne kuma mustaqbil alqibla mutum ya zama ya fuskanci alqibla in zai roki ubangiji ko ina ma kai roka ba fa inna ma tuwallu fa thumma wajhu Allah duk inda ka juya yardar Allah tana nan fuskar Allah na nan Allah zai amshe ka to amma yana daga cikin ladabi mutum ya fuskanci me ya fuskanci alqibla a lokacin da zai addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine hadithin da Imam Muslim ya ishara ne cewa Muslim wajaje da yawa annabi nan zai addu'a yakan fuskanci alqibla lokacin da aka yi yakin Badar kamar yadda Muslim din ya rawaito Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda ya shiga ga manzon Allah sallallahu domin annabi bai yi niyyar yaki ba bai yi niyyar yaki ba Allah ne cikin ikonsa kuma sai ya kaddara yaki ya faru wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum su ba yakin suke son yi ba to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga cikin shemarsa kusan wuni yayi yana addu'a yana cewa ya ubangiji in kayi nufin ba za a bauta maka a ban kasa bane waɗannan mutane su ne mutanen da idan zazan babu su to ba za a bauta maka a ban kasa ba ya Allah in kayi nufin cewa ba za a bauta maka a ban kasa bane to waɗannan mutane za su halaka zaka halaka su yana mika kuka ne ga ubangiji wato su musulmi da suka zo wannan waje idan har kafirai suka san nasara akan su to kuma an gama da musulunci kenan in har haka Allah ya nufi to ba za su samu nasara ba annabi ya dinga kokawa ma ubangijinsa yana neman dauki daga wajen ubangiji ya Allah in har waɗannan mutane suka zamba bu su to ba za a bauta maka a ban kasa ba Sayyid Abubakar Siddiq ya doshe ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sassauta ya manzon Allah ubangijinka ya ji bukatunka saboda addu'ar da yake to yana fuskanta alqibla ne kuma yana tattakrarin addu'ar yana nanata ta to wala Allah wannan shine malam yace an yakuna ala taharatin mustaqbila alqibla wa yukarriru du'a salata har ma yace ananata ta sau uku saboda nanata wanda annabi ya tayi yace rawahu Muslim wala Allah ishara yake zuwa ga wancan waqi'a na Badar wanda aka rawaito to ubangiji yana son ilhahi al ilhah nace mu ubangiji da roƙo kar ka ce kawai ka roƙa sau daya ai ubangiji mustajibud da'awati nace ita nace akan kai munzalin da mala'iku za su ubangiji zai tambayi mala'iku wane ne wannan bawan nawa ne da yake me yake roƙa kuma Allah shine mafi sani akan abin da ake roƙa Mali yace yabda'u bihamdillahi azza wa jalla mutum zai fara da gode ma Allah in zaka yi addu'a sai ka yabi Allah ba ka Allah kaman kaza Allah kaman shi yasa yace akwai banci tsakanin addu'a da fata ka Allah ka kawo mana sauki dai fata kai Allah ka warware mana wannan matsalar ta fata kai amma addu'a sai ka yabi Allah sai ka yabe shi ka jinjina masa shi yasa ka ubangiji ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani yace walillahi alasmaul husna fad'uhu biha ubangiji yana da wasu sunaye kyawawa ubangiji yana da sunaye kyawawa yace fad'uhu biha ku roke shi da waɗannan sunayen menene hikima ai ma'ana duk abin da yake na abin da kake da bukata akwai suna da sifa ta ubangiji wanda ta sha makance wannan abu to sai ka dauko wannan abun sai ka jinjina ma Allah subhanahu wataala da shi kamar yadda Sheikh Salih Al-Uthaymeen yayi bayani cikin littafinsa Al-Qawa'idul Mufla fi sifatillahi wa asma'ihi al-ula fi asma'illahi wa sifatihi al-ula to don haka idan misali mutum kana neman gafara ne akwai sunayen ubangiji wanda suke magana gafara ya afu ya gafur kaga suna magana kan gafara ne in mutum yana neman jin kai ne ya rahman ya rahim wannan sun yi magana kan in mutum yana neman yalwa ne na arziki ko wani abu ya razzaq suna ne na ubangiji ya wasi' ya muti' to wallahi al-asma'ul husna ubangiji sai kai be shi ya zannun yayi wa zannun in dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumat sai yace me Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin kaga sai da yayi bin ubangiji ya jinjina masa la ilaha illa anta babu abinda zaka fada ma ubangiji da ya wuce wannan kalmatu tauhid kalmatu ikhlas ilayhi yarfa'u al-kalimu at-tayyib والعمل الصالح يرفع ني الكلم الطيب لا اله الا الله اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع تدون هكا sai kai bu ubangiji da abin da ya dace da shi kai ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam iya yabon Allah ka koyi irin addu'o'in da annabi yake yi na jinjina ma ubangiji na yabonsa sai kai bu Allah da wadannan kaga zannun ma ce la ilaha illa sai ce subhanak sai dai tsarkake ubangiji ya kadaita Allah ya tsarkake shi sannan sai al-i'tirafu bi dhanbi subhanak inni kuntu min adh-dhalimin wannan ya akwai i'tirafi al-i'tirafu bi dhanb sannan kuma a cikin nata akwai talabul maghfira to kaga dai wannan ne sai Allah ta'ala ya ce fastajabna lahu wa najjanahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin muka amsa masa muka tsayar da shi daga wannan takaicin haka nan ne fa da irin wannan salon ne muke amsa wa mu'minai ma to dan haka dole sai ka yi ubangiji kuma ka san wani irin yabo zaka masa wadannan kalmomi zaka yabe shi da shi sunayensa ka yabe shi da su kalmomi irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabe shi da su ويثني عليه باسماءه ييبي الله ده سنايانسا وصفاته ده صفوفينسا وآلائه ده نعمومين ده يي كما ينزي ان ذاك روكي وبنجي سوكي يا ايرين ينين ده اكي تشكي نا كاسا كو نا سان دي با رانا واتكيلا كوا ما يا ايرين wannan addu'ar yau to wannan janinin ko ba dai ranan da za ta fito ta fadi watakila ba a samu wanda suke tayi ba yanayin da ake ciki na tsadan kaya da dai wahalhalu kala kala to kar ya zama wannan din kawai ka gani a'a yana daga cikin ladabin addu'a kai ambata ma ubangiji ni'imomin da ya maka da ni'imomin da ya ma al'umma kar ka roke shi tamkar kana zargarsa ya saka a cikin kunci ko ya sa al'umma kunci to shine wa ala'i Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban sai dai dinga kirga ni'imomi yace wash-shamsu wal-qamaru yasjudan ta dai ambaci wata da rana ba ni ma bace in babu wata in babu rana ai duniya ta shiga uku to akai tatta kirga ni'imomi ni'imomi cikin suratul rahman sai yace fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban wadanne ni'imomi wanne daga cikin ni'imomi ubangijin ku kuke butulce ma kuke karaitawa cewa su ba ni'ima bane to don haka yana daga cikin ladabi na addu'a mutum ya ambaci ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yayi Allah ka mana kaza muna godiya a gare ka kai ka mana kaza kai ka mana kaza ya Allah yanayin da muke ciki da na boko harar Allah kai ne ka dauke mana shi kai ba kunci bane yanzu ba a cikin sa ko to sai ka fadi ni'imomin da Allah yayi masu tar allati la tu'addu wa la tuhsa sai kuma ka mika kokon bara muna godiya muna neman kariya ubangiji dan ba za mu wadatu da abin da ke hannunka ba wayuthni bis salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wannan ga ubangiji ya gode ma Allah ya yabi Allah da sunayensa da siffofinsa ya yabi Allah game da ni'imomin da Allah ya yi ma bayi sannan sai yayi yabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai salati domin da salatin manzon Allah ake bude kofofin sama da addu'a kuma yusammi hajata kaji fa tukun sai mutum ya ambaci bukatarsa amma sau da yawa jama'a fata kawai suke tai ba addu'a ba ita addu'a tana da salo akwai yadda ake so a aiwatar da ita wa yahtimu kadhalika bis salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hamdulillahi azza wa jalla haka nan idan ya mika bukatar tasa kuma sai ya sake cika cewa da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara kuma yin godiya ga Allah to bayan wannan wadannan ambaci su maladubba akwai shimfida da ake so a aiwatar gabanin a aiwatar da wadannan akwai shimfida da ake son mutun ya kiyaye kafin ma ya zo gandun addu'a na farko aka ce yutibu mata'ama mutun ya tsarkake abincinsa yana daga cikin sharadi na addu'a mutun ya tsarkake abincinsa yutibu mata'ama ya tsarkake abincinsa ai mun san hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mutun thumma dhakara rajula yutilu safara asha'afa agbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab kaga ni fa tafiya tana daga cikin abinda annabi yace idan kana halin tafiya shine yace mana nan tun fatakaitawa yayi abin da ya ambata mana mu za mu ji ma gaba daya cikin adabu du'a kamar an dauko mana wani dan gutsire ne loma ne daga cikin kabaki tafiya tana daga cikin abubuwa wadanda ake amsar addu'a ai ambaci ahwal ko to kaga shi wannan yana halin tafiya matafiyi ne lokacin da Allah yana amsan addu'a matafiyi asha'afa agbara gashi a cikin wahala gashinsa butu-butu jikinsa da kura yana cikin wahala yana da bukatan taimako kenan kuma ubangiji shine wanda yake yujibul muttarra idza da'ahu kaga yana cikin kunci kuma aka ce ya muddu yadayhi ila sama ya daga hannunsa zuwa sama saboda yana daga cikin mun ji hadisi ai inna allaha hayyun karimun yastahi min abdihi an yamudda yadayhi ilayhi thumma yarduhuma sifran ubangiji mai kunya ne mai karamci yana jin kunyan bawansa ya daga hannayensa zuwa gare shi ya maido su haka to gashi an ce ya muddu yadayhi ila sama kaga ya cika abu na uku yaqulu kuma yana cewa ya rab ya rab kiran ubangiji bismin nida yabon ubangiji da jinjina masa da kira wanda dama yana cikin abubuwan da ake son shimfidawa kafin addu'a kaga ya sa abubuwa guda hudu amma sai cewa mad'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa qudhiya bil haram yana istimali da haram bai sarkake abincinsa ba sai aka ce fa anna yustajabu lahu to ya za a amsa masa istifhami ne inkar ai ma'ana la yustajabu lahu ba za a amsa mai ba to shi yasa nan yace yu'ibu mata'ama ya tsarkake kalacinsa wala yad'u bi ithmin kuma kada mutun yayi addu'a da sako addu'a ta sako kamar irin wanda muka bada kwatance wancan darasin ko to ba a so mutun yayi addu'a da sako wala bi qati'ati rahimin ko kuma addu'a da katsewa zumunci ita ma ba a so ya roki Allah ya bashi wadata ya Allah ka sa in samu aikin nan da nake nema su wanda za su kantsana kudin su abinda suka mun sai na rama ai ka qati'ati rahimin ne to ba za a amsa ba hadisi ya tabbata daga Abu Hurairata wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad' bi athmin aw qati'ati rahimin ba za a gushe ba ana amsawa bawa addu'a matukar dai kaga sharuɗin kenan ma lam yad' bi ithmin aw qati'ati rahimin matukar bai ya addu'a da sabo ko kuma da katsewa zumunci ba kuma yace malam yasta'jal matukar mutum bai ci da zuci ba kada addu'a ma ba a san ci da zuci la yanbaghi ta'jilul ijaba ta'ajjulul ijaba la yanbaghi ta'ajjulul ijaba baya kamata mutum ya ci da zucin karbar addu'a kaga shine can yace malam yasta'jil matukar mutum da yace da zuci ba ba a san mutum yace da zuci a wacce riwaya suka ce wa kaifal isti'jal ya yace da zucin take annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu mutum yace qad da'awtu falam ara yastajib li ai na roka amma ina ga kuma kaman ba amsa mun ba shiru kake ji to matakar mutum ya fada haka to ba za a amsa masa ba kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yastahsira inda zalika yad'u ad-du'a sai mutum ya kosa ya roka shi so yake nan take yayi ta addu'a yayi ta addu'a amma shiru kake ji to sai mutum ya daina ko ba haka bane sai daina ga kaman ba amsa masa bane to mutum idan ya sami irin wannan ya karsu a ransa to ubangiji kuma ba zai karwa masa ba ai an ce ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba kullu ana so mutum ya roki ubangiji ne yana da tabbacin an amsa wala yaqulu kada mutum ya ce da'awtu wa lam yastajib li na roka amma ba amsa min ba li hadith abi hurairata saboda hadithin abu hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa ma dayan ku matukar da yake da zuci ba ya kula ya ce da'awtu fa lam yastajib li na roka amma ba amsa ba wannan riwayar bukhari wanda muka amsa ambata bayan riwayar muslim ce qala ibn battal ibn battal yake ambatawa al ma'ana abin nufi annahu yas'amu ai sai dabe tsammani sai yanke kauna shine sai yanke kauna duk lokacin da mutum yake roka yake roka sai kai ganda yana ga cewa ba amsa masa ba to sai yanke kauna kenan kuma sai daina shine abinda wancan riwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yastahsiru inda zalika wa da'u du'a mutum sai yanke kauna a yayin haka kuma sai daina addu'a to yace al-ma'ana annahu yas'amu fa yataruku du'a sai mutum ya daina addu'ar kenan fa yakunu kalman bi du'a'ihi yanzu sai ya zamanto kaman shi ayyai alfarma ne a addu'ar tasa ko yana goranta ma Allah na roka ya ce zai bani kuma shiru bai bani ba na ma daina addu'a ko ba haka bane alhali ibada ce idan ubangiji ya ce kai ta roƙonsa ya baka ai baka roka ba ko ba haka ba a daina roƙon Allah ne zozan hancinka guda ɗayan ya toshe maka sai ka kuntata a bar maka ɗaya sai a toshe ɗaya gashi a buɗe amma iska ba ta shiga ta ciki sai ka kuntata to kullum Allah yana badawa ne don haka ba a yankewa roƙo a wajen Allah yace au annahu ata min ad-du'a'i ma yastahiqqu bihi al-ijaba ko kuma mutum ya aiwatar da addu'a irin abinda ya cancanta a bashi wato a amsa masa abinda ya kai a amsa masa fa yasiru kal mubakhil lirabbil karim ko al munahhil nan ya sako fa yasiru kal mubakhil lirabbil karim sai ya zamanto wato kaman me yayi rowa kenan ga Allah yanzu da yana yi kuma yanzu ya daina ko in yace al munahhil din ma to sai ya zamanto kenan daga wato al minha kenan sai ya zama kaman wanda yake yin kyauta ne a Allah allazi la tu'jizuhu al ijaba wanda ko Allah subhanahu wataala amsa wa bawa addu'a ba ta gagararsa wala yanqusuhu al ata' bayarwa kuma ba ta tauye masa ba abin da yake gagaran Allah yayi kuma dan ya bayar da duk abin da ya bayar baya rage masa komai a cikin abin da ya mallaka subhanahu wataala annabi ya mana wani kwatance yace abin da ke wajen Allah subhanahu wataala na yalwa duniya duk da za su hallara na farko da na ƙarshe kowa ya faɗi dukkan buƙatar sa ya roki abin da yake so kuma Allah ta'ala ya ba mu kowa abin da yake buƙata to wannan abin da Allah ta'ala din ya bayar bai rabu da komai ba sai idan har in ka sanya wato allura a cikin teku ka tsoma ta haka ka cire ta rage ruwan teku bata rage shi ba teku ba ka sa allura ka cire bata rage shi da komai ba to haka ba a rage komai a wajen Allah ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya buga mana manzon Allah ya buga mana misali ne dan mu gane kamar a yanzu ma gashi misalin ya ƙara bayyana mana ko da jimawa ba ma yanzu da abubuwa suka zama sun zama sophisticated sosai ba da jimawa ya kai wajen shekara 6 ko 7 wani ya taba ce mai yana da wani software wanda a lokaci guda zai iya connecting da computer guda miliyan daya kuma zai musu transform wannan software din at a go su ma kowannan su kuma da zai connecting da miliyan daya kaga san miliyan so miliyan kenan su ma wadancan din kowa ya connecting da miliyan daya kaga can din ya sake yawa ko to yace a lokaci guda zai tura musu wannan software din kuma zai shiga kuma ya cire kayarsa sai in tuno wannan kwatancin da annabi in har dan adam zai iya haka ina ga ubangiji abin da ke wajen Allah shine mai yalwa Allah kada ya san me ke wajen sa wa fi hada alhadisi malai yace a cikin wannan hadisi da muka ji a baya wannan magana ta ibnu battal ne wato yustajabu li ahadikum ma lam ya'jab yaqulu da'awtu fa lam yastajib li yace wa fi hada alhadith adabun min adabi ad-du'a cikin wannan hadisi an ba mu wani ladabi daga cikin ladubba na addu'a wa huwa shine ayu lazima talaba mutum ya lazimci nema wala yai'as min al-ijaba kada ya taba yanke kauna cewa za a amsa masa addu'a ita nacin ta ake lima fi zalika min al-islami saboda ai a cikin addu'a akwai sallamawa ga Allah ko kullun kana bukata ga ubangiji ka Allah yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid akwai lokacin da mutum ya samu biyan bukata in ba aljanna ya ganshi ba ci gaba da addu'a itai khairai ad-dunya wal akhirah in ka nemi duniya ne da lahira sai duniyar baka ganta ba sami yaqini Allah ya amsa sami yaqini Allah ya amsa domin hadisin mun ji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace duk wanda ya roki ubangiji matukan da yace da zuci ba ya sami yaqini to ɗayan uku ne ko dai a amsa masa nan take ko a tunkuɗe masa an bashi abin da yake son ko a tunkuɗe masa wata musiba wanda aka sa masa bakar kaddara ko kuma Allah ya ajiye masa ita a lahira a lokacin da yafi bukata to kaga shi idan kana ta addu'a kana ta addu'a kana da yaqinin Allah ya amsa Allah ya amsa Allah ya amsa ibada kake yi kuma ka ƙara sallama wa ubangiji ka ƙara sallama wa ubangiji cewa kai fa baka wadatu da abin da ke wajen Allah lima fi zalika min al-islam wal inqiyad wa izhar al-iftikar saboda a cikin addu'a akwai sallamawa ga Allah wal inqiyad da jayuwa zuwa ga ubangiji wa izhar al-iftikar da kuma bayyana ma ubangiji bukata kana nuna ma Allah kai fa kana da bukata zuwa gare shi to nan tunda mun zo gaban nan din za a tsaya kamar da na ambata ba ya tantance mana dukkan ladubba ne na addu'a ba a ya dan tsakuro mana wasu ne daga ciki amma insha Allah idan aka bibe su to za a samu fa'ida a fahimci yadda ita lamarin addu'a din yake. Ana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada akai wanda muka kuskura, kuma Allah ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.